بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الآية. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا ينمتي لنا الثلاثة 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yazo daidai da 17 ga watan 3 miladiya ta 2009. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan Katsina a kofar Kaura, a wannan karatu namu mai albarka na littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'malil Qalbiyya, wallafar Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi al-mutawaffa sanata 28 700. Wannan kuma shine darasin mu na 30, wanda kuma a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi mai albarka, wannan shine na 74. Ibn Taymiyyah ya shiga wata gaba ta wani al'amari mai muhimmanci kwarai da gaske dangane da al'amalul qalbiyya, wato ayyukan zukata. Ya shiga batu akan haƙuri. Haƙuri yana daga cikin ayyukan zukata wanda zuciya take kusantar Allah da shi, wanda yake da mahimmanci kwarai kwarai da gaske a rayuwar bil'adama. Balma kamar yadda malamai ke faɗa, ba yadda za a yi bil'adama ya wadatu ga barin haƙuri, dole ne yana buƙatar wannan aiki wanda shi ne haƙuri. A karatun da ya gabata malam yana cewa: wala budda fi jami'i zalika min as-sabr, ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. ما لن يجدك أبنا دمك أنبتا أبايا بازي تبتبتا با دولسي أنسى مهقلي yace domin haka ne malamai ko musulmi gaba daya suka yi ittifaki akan wajibcin hakuri. Hakuri wajibi ne bi ittifaqil muslimina jami'an. Hakuri ala ada'il wajibati, akan ayyukan da ubangiji ya wajabta maka ka zo da su. Wa tarkil mahzurati, da barin abubuwan da ubangiji ya hana. Wa yadkhulu fi dhalika as-sabru 'ala al-masa'ib عن أن يجزع فيها. سنن هقولي أبيس مسيبة دلات أوكا ومتن كدا يلقى راكي دقور في أكنتا وننشي ما يدا شكاك ركشن هقولي هكا نن هقولي غبارن سويسو ينزوتيا تكين أبين دا ألا مطلو ككين سلكيا هنا وننشي ما يدا شكاك ركشن هقولي. سوى راكا إذا أكتش هقولي كو الصبرو da harshen larabci abinda ake nufi da shi alhabsu, tsarewa, kamar haƙuri hafsun nafsi ce amma tashtahihi, hafsun nafs amma tashtahihi, mutum ya tsare kansa ya hana zuciyarsa abinda take sha'awa wanda bai dace ba. Hafsun nafsi an fi'li ma la yahsunu fi'luhu wa an tarki ma la yahsunu tarkuhu, ki haƙuri ka hana ranka ta aikata abin da bai dace ta aikata ba, ka hana ranka ta bar abin da ya dace ta aikata, ta bar abin da bai dace ta aikata ba, ka hana ranka barin abin da bai dace ainihin ta aikata ba. Wannan shi ne ake kira sabru, haƙuri. Al-Junayd ibn Muhammad an tambaye shi menene haƙuri, ya ce haƙuri shine tajarru'ul mararati ma adami ta'abbusi, mutum ya rika kwankwadar daci ba tare da nuna alamar bacin fuska ba. Wannan shine hakuri, kana kwankwadar abu mai daci amma kuma kada a ga ranka ko fuskar ka a murtike tana babbacewa. Wannan shine hakuri. Saboda haka malamai suke cewa abinda ake cewa hakuri shine wato tarku tashakki wa tasakhuti wa tarki izhari dhalika ala aljawarih, habsu lisani ani tashakki wal qalbi ani tasakhuti wal jawarih an izhari dhalik, mutun ya hana wato harshansa bayyana abinda yake raki ne, hakanan ya danne zuciyarsa da barin jin haushi, sannan kuma ya danna gabbansa kada su nuna alamun jin haushi a aikace. Saboda haka haƙuri yana da alaƙa da harshe da zuciya da gabbai, kamar yadda imani yake da alaƙa da harshe da zuciya da gabbai. Ko me kake samu zaka samu ta hanyar haƙuri ne, kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inna afdala aishin adaraknahu adaraknahu bis-sabr walau kana as-sabr min ar-rijali lakana kariman, duk wani abin da muka samu to mun same shi ne ta hanyar haƙuri. Ma'ana haƙuri shi ya bamu, da a ce haƙuri mutum ne to da an yi mutum mai karamci. Irin abubuwan da muka samu waɗanda muke so a rayuwar mu ta hanyar sa, shi yasa a wani gurin yake cewa laukana sabru wa shukru ba'iraini ma balaitu ayyuhuma rakibtu, da a ce haƙuri da godiya raƙuman hawa ne guda biyu, to ba zan damu ba kowane ɗaya daga cikinsu na samu na hau, ko ya hau haƙuri ko ya hau ainihin godiya. Saboda haka haƙuri wato wani wata taska ce daga cikin taskokin Ubangiji da yake bada ita ga wanda ya so, ba kowa ne yake zama mai wannan hakurin ba sai wanda Ubangiji ya so ya kasance yana da wannan sifa ta hakuri. Kamar yadda Al-Hasan al-Basri yake cewa as-sabru kanzun min kunuzil khair la yu'tihi Allah illa li 'abdin karimin 'alayhi, wato hakuri wata taska ce daga cikin taskokin alkhairi, yace baya bada ita ga kowa sai ga mutumin da yake da daraja da martaba a gurin sa. To kamar yadda suka ce hakuri din nan yana da ta'alluki da aikata wajibi, yana da ta'alluki da aikata abinda aka da barin abinda aka hana ka, yana da ta'alluki kuma da abinda yake faruwa gare ka na kaddara. Kita as-sabru ala thalathati aqsam, sabrun ala fi'l al-ma'murat wa sabrun ala tark al-mahdhurat wa sabrun ala al-maqdurat. Kaya hakuri ka aikata abinda aka umarce ka, wannan hakuri ne. Kaya hakuri ka bar abinda aka hana ka, wannan hakuri ne. Kaya hakuri akan abinda ya same ka na kaddara, wannan hakuri ne. Saboda haka fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur wa sabru 'ala al-maqdur, waɗannan duk nau'uka ne na hakuri. Don haka idan aka ce hakuri, kakkaza cewa ana nufin kawai a dake ka ko a bata maka rai ka ce ka yafe, wannan shi kadai ne hakuri. Malamai suka ce hakuri ya kasu gida biyu, bi itibari mahallihi, wato duba da inda hakurin yake da ya ta'allaka a jikin mutum. Akwai hakuri na jiki, akwai hakuri na zuciya, akwai as-sabru al-badani, akwai an-nafsani. Al-badani da an-nafsani kowanne daga cikinsu ya kasu gida biyu. Akwai as-sabru al-ikhtiyari, akwai kuma as-sabru al-ittirari. Akwai hakuri wanda yake na tilas ne, akwai hakuri wanda yake na zabi ne. Hakuri na tilas wanda yake da alaka da jikinka, kamar kayi hakuri yayin da wani ya dake ka ko ya mare ka, ka ainihin kawar da kai, wannan abin da ya same ka ba kai ne ka samarwa da kanka abin ba, wani ne kawai ya share ka da mari, ko kawaye gari jikinka yana maka ciwo ko ba ka da lafiya. To nan ko ka so dole dai ka daure akan wannan zafin da kake ji. To wannan shine as-sabr al-badani al-ittirari, hakurin da ya zama yana da alaka da jiki kuma na tilas, wanda ba kai ka zaba ba. In ana zafi kai hakuri da zafi, musamman ba wuta, ba fanka, ba ruwan sanyi, dole kai hakuri da zafi. Wannan hakurin ba kai ka sa kanka cikin mahallin da hakurin ya zama maka haka ba, a har ka tsinci kanka ka waye gari a kasar da ba wuta, dole ne kai hakuri da rashin AC, kai hakuri da rashin fanka, kai hakuri da rashin ruwan sanyi, ba yadda za a yi kai wa kanka wutan lantarki. Kaga wannan hakurin ya zama ittirari ne, ka ki ko ka so dole ka hakura. Haka nan akwai hakurin da yake ikhtiyari, wanda zaɓin ka ne. Idan baka so sa kanka cikin ba, za ka sa kanka ba, kamar ayyuka masu wahala, kai kake ga dama ka je leburanci ko ka zama mai dako mai tsora kaya da saukewa, duk wannan sa kanka ne. In ka ga dama kace ka canza sana'a, shikenan ka huta da wannan wahalhalin. Saboda haka je sa kanka cikin abinda zai zama maka mai ciwo, mai zafi, mai wahala, ka daure. Wannan hakuri ne wanda yake ikhtiyari, zaɓin kanka ne. Hakurin da yake da alaka da zuciya kuma wanda yake ikhtiyari shi ma shi ne kamar mutum ya yi hakuri ya bar abinda bai dace ya aikata ba. Abinda duk bai dace ka aikata shi ba, sai ka yi hakuri ka fasa aikata shi. ubangiji ya baka zabi akan wannan, bai tilasta maka ruko da addini ba, la ikraha fi din. In kai ruko da addini zabin ka ne, in kai ruko da addini wannan zabin ka ne, babu tirsasawa a ciki. Haƙuri kai aiki da addini, inda aka sa ka kai, inda aka hana ka kai, ka bari zuciya ta haƙura da wannan, ka danna zuciyarka akan wannan, haƙuri ne ikhtiyari. Haƙuri ittirari wanda yake da alaƙa da zuciya, misali ka rasa wani masoyinka, wani wanda kake so Allah ya karɓi kayansa, anan dole ne kai haƙurin, domin wani abu ne da ba ka da yadda za ka yi, ko ba kai ka jawo wa kanka ba, kuma yana da alaƙa da ɓacin zuciya. Shi yasa aka ce haƙuri ne wanda yake da alaƙa da zuciya, amma kuma ittirari ne. Sannan ta wani ɓangare ka ce akwai haƙuri akan aikin ɗa'a, akwai haƙuri akan barin abin da Ubangiji ya ce a bari, akwai kuma haƙuri akan ƙaddara. Za mu ga Luqmanu inda yake gaya wa ɗansa, ya bunai أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا كي تنكر من تانا كتير دا سلا سنن كما كي أمرني دا كتاوان أبو كهانا ممونا كي هقولي أكن جد أبن دا يساميكا لليين هكيرا دا كتكين الأمر ما سيجرما وسيجرما غزوتيا. Kaga anan ya umarce shi da kashe-kashen haƙurin nan guda uku, as-sabru 'ala at-ta'at was-sabru 'anil ma'siyah, sannan kuma was-sabru 'ala al-aqdar. Ya umarce shi da ya tsayar da sallah, kaga umarni ne, as-sabru ne akan at-ta'a, ka tsayar da sallah. Ya umarce shi da yayi umarni da kyakkyawan abu. Duk mutumin da zai yi umarni da kyakkyawan abu, to farkon wanda zai shiga cikin wannan umarnin nashi shi kansa, ya yi aiki da abin da ya ce mutane su yi aiki da shi. Sannan ya ce wanha anil munkar, ka hana abin da ba bai dace ba. Farkon mutumin da zai yi aiki da wannan hanin shi ne wanda ya yi hanin, shi ne farkon wanda ya dace ya shiga ko ya yi aiki da abin da yake faɗa. Kaga wannan shine as-sabru 'anil ma'siyah. Sannan yace wasbir 'ala ma asabak, wannan shi kuma shine as-sabru 'ala al-qadar ko 'ala al-aqdar, kai hakuri akan abinda zai same ka na kaddara, abinda Ubangiji zai hukunta maka. Saboda haka hukuncen Allah guda biyu, al-hukmu ash-shar'i da kuma al-hukmu ash-shar'i ad-dini da kuma al-hukmu al-kauni al-qadari. Hukuncen Allah guda biyu, hukuncinsa na shari'a na addini da kuma hukuncinsa na kaddara. To kai haƙuri akan hukuncin Ubangijinka, kamar yadda Allah ya ce wa annabinsa fasbir li hukmi rabbika, kai haƙuri akan hukuncin Ubangijinka. Hukuncin nan nasa ko dai ya zama hukunci ne kauni, ko dai ya zama hukunci ne shar'i dini, wanda shine umarni da wanda shine aiki da abinda Ubangiji ya umarni da shi da barin abinda ya hana. Wannan shine al-hukmul shar'i, al-hukmud dini. To kaga anan dole kai hakuri da wannan hukuncin. Ubangiji ya ce yi kaza yi kaza yi kaza, kai hakuri kai. Ubangiji ya ce bar kaza bar kaza bar kaza, kai hakuri ka bari. Kaga nan sabrun ne li hukmi rabbika, lakinnahu hukmun shar'iyyun dini. Ko haka nan akwai hukuncin Ubangiji wanda yake al-kauni al-qadari. Ubangiji ya hukunta maka wani abu na rayuwa, ko ya hukunta rashi gare ka, ko ya hukunta rashin lafiya, ko rashin wani dan uwa, ko rashin samun aikin gwamnati, ka gama karatu amma kuma ka buga ba a samu ba. To duk wannan hukunci ne na Ubangiji, kauni qadari. To shi ma kai haƙuri, wasbir li hukmi rabbika. Don haka faɗar Allah da ya ce wasbir li hukmi rabbika ta ƙunshi dukkan waɗannan kashe-kashe na haƙuri guda uku, as-sabru 'ala at-ta'a was-sabru 'anil ma'siyah was-sabru 'ala al-qadar. As-sabru 'ala at-ta'a shine al-hukm ad-dini, was-sabru 'ala al-qadar shi kuma shine al-hukm al-qadari al-kauni. saboda haka hakuri shi kansa akwai inda yake zama wajibi, akwai inda yake zama mustahabbi, akwai inda yake zama haramun, akwai inda yake zama makaruhi, akwai kuma sanda yake zama mubashi. Shi kansa hakuri akwai sanda zai zama wajibi. Hakurin wajibi shine hakuri akan waɗannan abubuwa guda uku, kamar yadda Ibn Taymiyyah yace wali hadha kana sabru wajiban biittifaq almuslimina ala ada'i alwajibati wa tarki almahzurati wa yadkhulu fi dhalika as-sabru ala almasa'ib an an yajra'a fiha. Kaga waɗannan sune nau'ukan hakuri guda uku: as-sabru ala at-ta'a was-sabru ala al-ma'siyah was-sabru ala al-maqdur. Waɗannan abubuwa guda uku hakuri a kansu wajibi ne. Kayi hakuri kayi aikin da Allah ya sa ka, kayi hakuri kamar abin da Allah ya hana ka, kayi hakuri ka akan abin da zai same ka na kaddara. Wannan hakuri ne wanda yake na wajibi. As-sabru al-mandub, hakuri akan abin da yake mandubi shine kayi hakuri akan aikata abin da yake mustahabbi. Ubangiji ya shar'anta maka wasu hukunce-hukunce amma bai wajabta maka su ba, kamar nafilfilu, kamar sadaka ta tsawu'i, wannan duk abubuwa ne waɗanda suke mustahabbat ne, ana son ka yi su. In ka yi su akwai ƙarin lada, akwai haɓakar imani da hauhawarsa a cikin yinsu. To yin haƙuri wajen aikata su, wannan haƙuri ne mustahabbi, saboda su kansu aikata su mustahabbi ne. Danna zuciya ta yi wannan abin mustahabbi ne. Haka nan abin da yake makaruhi, wanda aka ce bai dace a sami kana yin shi ba, duk da dai ba a tsananta wajen hanin ba, saboda haka shi ma barin wannan abin haƙuri da danna zuciya akan barinsa mustahabbi ne. Haka nan lokacin da wani ya yi maka laifi, maka ta'asa, ka samu iko a kansa na karama, idan ka yi haƙuri ka yafe masa, kana da haƙƙin karama gwargwadon yadda ya maka. Amma in ka yafe wannan haƙuri da za ka yi na ka kawar da kai, ka danna zuciyarka, ka ce ka yafe mata, mustahabbi ne. Akwai sanda haƙuri yake zama haramu, mutum ya ce ya yi haƙuri ani ta'ami wa sharabi hatta ya muta, ba zai ci ba, ba zai sha ba har ya mutu, amma wannan haƙurin haramun ne. Ko kuma ya samu kanshi cikin halin larura, sai kuma ya samu mushe ko jini ko naman alkhanzir wanda aka haramta, ta yadda idan bai ci ba kuma zai halaka, sai ya ce zai yi haƙuri ya bar wannan. To wannan haƙurin haramun ne, domin zai kai shi ga halaka. Haka nan mutum ya yi haƙuri ya ce zai yi haƙuri ya tunkari abinda zai halakar da shi gadan-gadan, yana gazaki ya ce zai tunkare shi gadan-gadan, ai ya yi haƙuri. Duk abinda zai halaka ka, ka tunkare shi gadan-gadan, ka san halaka ce ƙarara. To wannan ba haƙuri ba ne wanda yake na halal, haƙuri ne na haram, domin ka fuskanci akwai wato kamar wani maƙiyinka ne, sai ka hango shi ya yo kanka da bindiga ko da wani mummunan makami a yayin da kai kuma ba ka da komai tare da kai, sai ka ce a bara mu yi haƙuri mu tsaya, a sai ka fita a guje, wannan babu wani abu. A lokacin ka ce za ka yi haƙuri ka tsaya, to ka saɓa wa Allah. Saboda haka wannan haƙuri haramun ne. Haƙuri yakan zama har ila yau wato makaruhi, mutum ya ce zai yi haƙuri na ba zai sa kaya masu kyau ba, shi ba zai yi haƙuri ba sai ya yi raka kwalliya ba, wannan makaruhi ne. Kwalliya tana daga cikin abinda Ubangiji yake sha'awa ya ganta tare da bawansa. Inna Allah yuhibbu 'abdan idza an'ama 'alayhi an yara athara ni'matihi 'alayhi wa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Ubangiji yana son ya ga alamar ni'imar da yayi wa bawansa a jikinsa. Allah ya baka wadatar da zaka sa kaya masu kyau, Ubangiji yana son haka. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa kaya masu kyau, farare masu daukan ido. Duk ranar juma'a kwalliya yake ci ya tafi masallaci, yace a sa turare a fito ana kanshi, amma ka fita kana hamami wannan kace kana kai hakuri kake yi daga waɗannan abubuwa, wannan hakurin makaruhi ne. Ba za a ce kai haramun ba domin ba kai kwalliya ba, amma kuma ka aikata makaruhi. To kuma duk abin da aikata shi da barin aikata shi duk daya, wannan as-sabru alaihi mubah, abin da yake mutasawit tarafai, ko kai ko kakkai duk daya, ko yau ka ci kaza ko kakkaci duk daya ne. Ba a cewa cin kazar a yau yafi lada ko yafi fifito a gurin Allah, a'a, ko barinta yafi fifito, a'a. To a wannan lokacin ka bar cin kazar mubah, ka ci kazar ma mubah. Saboda haka as-sabru 'ala al-wajibi wajibun wa 'ala al-wajibi haramun, was-sabru 'ala al-harami wajibun wa 'alayhi haramun, was-sabru 'ala al-mustahabbi mustahabbun wa 'alayhi makruh, was-sabru 'ala al-mubah mubah. Kaga kun fahimci dai a dunkule abin da yake fa. As-sabru 'ala al-wajibi wajibun wa 'ala al-wajibi haramun. Kai hakuri ka aikata abin da zama wajibi wajibi. Kaya haƙuri ka ƙi aikata abin da ya zama wajibi, haramun ne. Was-sabru 'anil harami haramun, was-sabru 'anil harami, a kula da haruffan da ake amfani da su, akwai ala akwai an. Duk sanda aka ce ala shine ka aikata abin, in aka ce an ka bar abin. As-sabru 'alal wajibi wajibun wa 'anil wajibi haramun, was-sabru 'anil harami واجب وعلى الحرام حرام، والصبر على المستحب مستحب وعن المستحب مكروه، والصبر عن المباح مباح. وانا اقول اني يفي اقول ان ده زمان ما تيلس واقول ان ده كنزابيني اقول ان ده زمان ما كتيلس. Haƙuri ne da ɗan adam yake tarayya da dabbobi a cikinsa, an da ke ka haƙurin zafin nan da jure zafin nan ba ya da bambanci da an da ke dabba jure wannan zafin. Haka abinda yake haƙuri ittirari, wannan abu ne da dabbobi suna tarayya da ɗan adam a cikinsa. Ɗan adam yana samun fifiko ne akan dabba ta hanyar haƙurin da yake ikhtiyari, haƙurin da ya yi na zaɓin kansa, yana iya yi yana iya bari. Aikin da ya zama wajibi ya yi haƙuri ya yi, aikin da ya zama haramun ya yi haƙuri ya bari. Kaga wannan haƙuri ne ikhtiyari. To a lokacin sai ya zama ya fifita akan dabba. Shi ya sa haƙuri kala biyu da annabi Yusuf alaihi salam ya yi. Haƙurin jefa shi rijiya da sayar da shi bi tsamanin baksin da rahima ma'duda, wannan haƙuri ne ikhtiyari ko ittirari? Ittirari ne. Annabi Yusuf alaihi salam ba shi ya zaɓi a jefa shi rijiya ba, ba shi ya zaɓi a kwaso shi a je a sayar da shi a matsayin yaron gida ba, amma ya haƙuri ya jura wannan. Wannan haƙuri ne ittirari. Akwai haƙurinsa lokacin da matar Imra'atul Aziz, matar babban mutum na Masar, ta nemi lalata da shi. A lokacin yana da zaɓi ko ba da shi? Yana da zaɓi. Amma sai ya yi haƙuri ya danna sha'awarsa, ya yi haƙuri ya yadda da zaman kaso, zaman kurkuku. Wannan haƙurin da ya yi ikhtiyari ne ko ittirari? Ikhtiyari ne. Kaga wannan haƙurin ya fi wancan. Wannan haƙurin ya fi wancan, da wannan ne Ubangiji ya ɗauka kalamarinsa. Dukkan haƙurin da annabawa ulul azmi suka yi haƙuri ne ikhtiyari. Haƙurin annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Nuh, annabi Isa, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, duk haƙurinsu haƙuri ne ikhtiyari, domin haƙuri ne a bisa isar da saƙon Allah. Ba su ainihin damu da irin abinda mutanansa suka rika nuna musu ba, na gallazawa da cin mutunci da cin zarafi da kokarin halaka su, duk sun yi hakuri suka danna wannan, sai zan hakuri ne ikhtiyari, domin inda sun yi hushi sai su bar mutanen su fasa isar da sakon, kaga sun yi laifi sai su suka danne. Shi yasa Allah ya ce wa annabin sa wasbir fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Ubangiji ya ce wa annabin sa yayi hakuri kamar hakurin ulul azmi, saboda hakurin su hakuri ne ikhtiyari na zabi, ba wanda ya zama musu tilas ba. Amma annabi Yunus alayhi salam kasancewar baya cikin ulul azmi, sai Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti iz nada wa huwa makzum, saboda shi bai iya hakurin ba. Sai aka ce yayi hakuri, aka ce manzo Allah yayi hakuri da hukuncin ubangijinsa, yayi hakuri da abinda zai gani na bace rai daga abokan gabansa, daga mutanen da aka aiko shi wajen su wajen isar da sakon sakon ubangijinsa, yayi hakuri akan wannan, kada ya zama ka sahibul huti kamar annabi Yunus yayin da ya kasa hakuri. Wa dhannuni iz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi ونادت الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ياين ده يتفي ينا مي حشي kaga bai yi hakuri ba, sai Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama kada ya zama kamar shi. Don haka duk hakurin da man annabawa ulul azmi suka yi hakuri ne wanda yake ikhtiyari ne na zabin kansu ne, ba hakuri ne ittirari na ya zama tilas ba. To haka nan atba'ur rasul da waɗanda suka bi manzanni suka rungumi ayyukan da manzanni suka zo da su wajen aiki da abinda suka zo da shi da yada shi, suna yin hakuri ne akan wannan hakurin da yake ikhtiyari ba ittirari ba. To kasancewar malamai suna cewa hakuri na wajibi yana da ta'alluki da waɗancan abubuwa guda uku, wanda Ibn Taymiya anan ya faɗa ada'ul wajibat wa tarkul mahzurat wa sabr 'ala al masa'ib. Sai malamai kuma suka wasa kokolwarsu wanne ne yafi, as-sabr 'an al manahi ko as-sabr 'ala al ma'murat? Kayi hakuri ka bar abinda aka hana ka, ko kayi hakuri ka aikata abinda aka umarce ka? Ce wanne ne yafi wanne? Wasu malaman suka ce as-sabru 'anil manahi afdalu, kayi hakuri ka danna zuciyarka ka bar abin da yake ubangiji ya haramta maka, wannan shine afdalu, shi yafi sama da kayi hakuri akan aikin da aka yi umarninka da shi. Dukkanin su wajibi ne, aiki da da'a wajibi ne, barin ma'siya wajibi ne, amma wane wajibi ne gaba da wanne? Wannan ita ce mas'ala din. Wasu suka ce الصبر عن المناهي افضل من الصبر على المأمورات, كيا حقوري كبر ابين دا اكا هناكا شي ني يفي دوكاكا سما دا حقوري اكن ابين دا اكا عمرتي كا دا شي. سكاتي دومين ايكتا ابين دا اكا يي عمرني دا شي ولا ابو ني مي وهالا غا زوتيا مي وهالا غا لي با كووا ني كي ايي يين wannan ba illa siddiquna, ashe kaga yafi kenan. Sannan suka ce a cikinsa akwai haƙuri da danna zuciya akan abinda take so, babu kuma abinda yafi wahala irin ka danne zuciyarka ta bar abinda take so. As-sabru 'anil manahi la yaf'aluhu illa as-siddiqun, sune suke iya danna zuciyarsu su tarasa sata ta bar abinda tabbar abinda take so, abu ne mai wahala ba kowa ke iya yin shi ba illa siddiqun. Sannan kuma a ciki akwai saba wa san zuciya, abu ne mai wahalar gaske. Haka nan akwai tarkul mahbubi ila nafs, abinda zuciyarka take so ka bar shi, babu shakka duk lokacin da ka bar abinda zuciyarka take so, wannan gudar alama ce da take nuna wanda ka bari dan shi kafi san shi sama da abin. Idan ka bar abu dan abu kaza, sai ka bar wani abin da kake so, wannan alama ce da take nuna wancan da ka bari dan shi kafi san shi sama da wannan abin da kake so. Ashe idan ka bar abu dan Allah tare da zuciyarka tana san shi, alama ce da take nuna san ka ga Allah yana da tsanani. Ashe kaga tarkul manahi suka ce kaga afdalu, ya fi fifiko, domin akwai barin abinda zuciya take so, take kauna, take sha'awa, ka kuma bar shi ne dan Allah, kaga alamar kenan soyuwar Allah a zuciyarka ta fi tsanani. Sannan suka ce yayin da ka bar abinda aka hana ka, ka danna zuciya a nan, akwai jaharanta ba kankanuwa ba, jaharanta ba kankanuwa ba, domin barin abinda zuciya take so, wanda yawancin abubuwan nan da zuciya take so, zaka ga abu ne wanda yake yawancin abubuwan nan da aka hana, zaka ga abubuwa ne da zuciya take so. To barin su alama ce ta jarunta, kamar yadda Imam Ahmad yake cewa al-futuwatu tarku ma tahwa lima takhsha. Al-futuwatu jarunta shine ka bar abin da zuciyarka take so saboda tsoron Allah. Suka ce to kaga wannan shine jarunta. Sannan suka ce galibin zuciya ta fi son al-mahbubul ajili akan al-mahbubul ajili, ta fi son abin da yake na sha'awa, abin kauna wanda za a samu da gaggawa sama da wanda za a ce sai nan gaba. Zuciya ta fi son wannan, a ce ga motoci an kawo 2009, manya-manyan motoci 2009, a ce to ko dai ka zo yanzu ka karba ko kai hakuri in 2011 ta fito a baka. Wane rai ta fi so 2011 ko kaga rai ta fi son abin nan da yake abin sha'awa a gurinta na yanzu sama da wanda za, ko da ko wanda za a baya din ya fi girma, domin zai ta saka wa zuciyarsa irin kai to 2011 din na mutu fa, to 2011 an aka fasa fa, abubuwa da yawa za su yi ta zuwa ce kai gara karɓi kayanka. To mutumin da zai bar abin da yake sha'awa a nan duniya wanda ransa take so saboda abin da za aka ce za a bashi a lahira wanda ya fi wannan, babu shakka wannan shine ya yi gwarzantaka, ya yi jarumta, abu na gaggawa ga shi zai samu, sai Allah ce bar shi, ba na so, in ka bar shi akwai ranar sakamako da zan baka wanda ya fi wannan. Kaga anan ka saba wa dabi'ar zuciya, wa mukhalafatu qaba'i'un nufus kuma ashaqqu 'ala an-nafs, ka saba wa dabi'ar zuciya wannan wani abu ne mai wahalar gaske. To suka ce kaga kenan tarkul manahi, ka bar abubuwan da ubangiji ya hana ka, ya fi fifiko sama da ka aikata abin da ya umarce ka da shi. Sannan suka ce duk abubuwan da Allah yake hana mutum, akwai kuma wasu abubuwa guda hudu waɗanda su kuma suke ta zuga ka kai su kai shi. Na farko an-nafs, nafsinka. Na biyu hawan nafsi din, san zuciyar, zuciyar ita kadai. Sannan hawaha, shi kansa. Sannan kuma shaitan. Sannan kuma duniya. Waɗannan abubuwa guda hudu duk zuga ka suke yi akan kai abin nan, duk wani abin da Allah zai hana. To waɗannan su kuma guda hudu sun riga sun ajiye kansu, aikin su shine su zuga ka kai abin. Sai yasa Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. To saboda haka ga abu nan zaka iya ka same shi, ga kuma masu zuga ka akan ka same shi, sannan kuma abin nan mahbubun ne ila nafsi, shikenan sai ka bari, ka hakura, ka watsar, ka yaki waɗannan da rundunar su, ka gallabe su, ka fi ƙarfin su. Suka ce babu shakka wannan aikin yafi girma sama da ka aikata abin da aka umarce ka, domin galibin abin da ake umartaka da shi daman shi ma mahbubun ne ila nafsi.
دوت النفوس المستقيمة النفوس السليمة دك لا تيير زوتيا تاسن أمفانين سلة تاسن أمفانين أزمي تاسن أمفانين إبادة ككل سوى لك ولا أبني إذا من زوتيا تنا شعوة amma wancan zuciya tana sha'awar sa sannan ga abubuwan da suke zuga ka kai kuma aka ce ka bari kuma zai yi ka iya yi suka ce babu shakka barin anan shine babban abun da yake fi girma don haka shine afdalu haka dan suka ce wato tarkul manahi min babi hamiyatin nufusi an mushtahayatiha wa ladzatiha kabar abinda aka halaka wannan wani abu ne wanda yake ubangiji ya shar'anta shi don kare zuciya daga abubuwan da suke na sha'awarta abubuwan da suke na jin dadinta an hana ka ka kutsa kai cikin wani shinge mai dadi cikin wata gona mai ban sha'awa mai kyale-kyale sai aka hana ka shiga amma shakka ka hakura ka ki shiga wannan shine abin da yake da wahala kwarai da gaske kace amma shi yasa wannan yasa dukkanin almanhiyat abubuwan da aka hana su gaba daya aka toshe kofar kusanta su amma abin da aka yi umarni da shi sai aka ce ka zo da shi masafa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu masafa'tu gaba daya an manhiyat sai aka toshe kofofin su gaba daya amma al ma'murat sai aka ce masata'tum abinda za ku iya yi kaga kenan ashe al manhiyat barin su yafi zuwa da al ma'murat suka ce kuma abinda zai nuna maka cewa barin al manhiyat afdalu suka ce ku duba yawayawancin uquba ta haddi akan me aka sa su akan fi'lil akan tarkul manhiyat ko fi'lul ma'murat ko tarkil ma'murat akan fi'lul manhiyat ko tarkil ma'murat akan fi'lul manhiyat to wanda yayi zina ga abinda za a yi masa wanda yayi sata ga abinda za a yi masa wanda yayi shagiya ga abinda za a yi masa al hudud duk sai suka kasance akan aikata abinda aka hana amma ba a sanya su akan tarkul ma'murat ba wanda yake nuna maka wancan janibi shi yafi wasu malaman suka ce a duk wannan magana kuke magana na duk da kuke yi ba za ta je da ku ina ba ai fi'lul ma'murati afdalu min tarkil manhiyati domin shi suka ce da yana fi'lul ma'muri maqsudun li zati amma tarkul manhiyi min babil wasa'il ne ai an ce kai abu kaza kai abu kaza domin abin shi wannan shi ake so shi yasa aka ce kai shi amma duk abin da aka ce ka bari dan ya zama wasila ce ta ka aikata wancan din ko suka ce wasila ce ta ka aikata wancan ce sanin Allah da tauhidi da bauta masa shi kadai da maida al'amari gare shi da dogaro gare shi da tsoro gare shi wannan ba shine abin da aka halice mu saboda shi ba وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون saboda kaga wannan ita ce gayar amma duk abubuwan da aka hana mu an hana mu ne dan kada su hana mu samu wadancan ce giya an hana mu shan giya saboda tana hana zikrullahi wa al-salat an zikrullahi wa al-salat tana kawo husuma da gaba da kiyayya in ba dan haka ba da ba ana mu sha ba ashe kaga saboda ta hana mu abinda yake maqsudi na bizatihi kamar zikirin Allah da sallah da azumi da sauran ayyuka na shari'a shi yasa aka hana ta kaga wadancan abubuwan yana nuna su suka fi girma don haka ku fata shan giyan nan domin ku samu wadancan abubuwa sannan suka ce duk al-ma'murat muta'alliqatun bi sifatillahi wa asma'ihi ka san Allah ka san sifofinsa ka san sunayensa ka san yadda za ka bauta masa ka san yadda za ka samu yardarsa duk waɗannan abubuwa ma'muratu ne kuma suna da ta'alluki da zatillahi to shi kuma abu yana samun ɗaukakar sa ne da abin da ya ta'allaka da shi duk abin da aka ɗaukaka shi za ka ga ya samu ɗaukakar ne saboda ya ta'allaka da wani abu mai ɗaukaka babu abin da yake ubangiji daukaka don haka duk abin da yake ya shafi saninsa da bauta masa babu shakka wannan abin ya fi daukaka to al-ma'muratu kulluha muta'alliqatun bi zatillah muta'alliqatun bi sifatihi muta'alliqatun bi asma'ihi saboda haka sai suka zama al-ma'muratu afdalu fi'lu al-ma'murati afdalu min tarki al-manhiyat sannan suka ce al-ma'muru daruratun lil'abd yani fi'lu al-ma'mur daruratun lil'abd dole ne bawa ya ji ya aikata abinda yake umarni ne akai masa wata larura ce da take tattare da zuciyarsa kuma bukatar sa zuwa ga wannan larura tafi bukatar sa zuwa ga komai domin bukatar dan adam zuwa ya san Allah ya san kadaicin ubangiji ya san ikhlasi wannan bukatar tafi karfi sama da wata bukata daban ashe kaga kenan fi'lul ma'mur wanda tauhidi ya shiga sanin Allah ya shiga bukatuwar dan adam zuwa ga wannan tafi bukatuwarsa zuwa ga komai domin wannan shi yake raya zuciya kuma bil qalbi la bil jismi insanu mutum da zuciyarsa yake mutum ba da gangan jikinsa ba ta fuskar gangan jiki kadai ba ya da bambanci da dabba zai ci zai sha zai yi bacci zai biya sha'awarsa ta ma dabba duk tana wannan wannan abin da ya shafi gangan jiki ta wajen ruhi ta wajen zuciya gina zuciya samarwa da zuciya sanin Allah tauhidi hakuri juriya mayar da al'amari ga Allah wannan shi zai fifita shi ya bambanta shi da dabba to kuma waɗannan abubuwa duk aikata umarni shi ke haddasa su saboda kaga ashe fi'lul ma'muri yana da girma kuma shi ne gaba suka ce tarkul manhiyat min babil hamiyya ka bar abin da aka halaka kamar rigakafi ne don kada wata cuta ta same ka saɓanin aikata abin da aka umarce ka wannan wani abinci ne na zuciya wanda mutum ba zai rayu ba sai da shi ka ce idan misali aka ce ga wannan abu idan ka ci za ka yi zazzabi ga kuma abinci idan ba ka ci za ka rasa ranka gaba daya wanne ya fi ka ci mai abin da za ka ci ka yi zazzabi ko kuma a'a ka bar abin da rayuwarka gaba ɗaya za ka rasa ta in ka bar shi wanne ya fi ashe aka ga ashe a nan fi'lu ma taqumu bihi al-hayatu wanda shi ne fi'lul ma'murat suka ce aula wa afdalu min tarki ma yamrudu bihi al-badan min tarki ma yamrudu al-badan bi fi'lihi ka aikata abin da yake umarni wanda shi ne rayuwarka za ta miƙe ce ya fi ka bar abin da yake yinsa zai jawo maka rashin lafiyar jiki wanda suka ce abinda kuma zai ƙara fito mana da wannan sosai duk zunubanka duk yawansu idan da mutum zai aikata zunubi min awwalihi ila akhirihi in yau ya ce ya tuba shi kenan an yafe masa menene ya jefar da wannan zunuban fi'lul ma'mur ce fi'lul ma'mur ka aikata wani abu guda ɗaya da aka umarce ka da shi shine tuba tuba kwaya ɗaya fi'lul ma'mur kwaya ɗaya ya zabige duk wasu ayyuka da kai marasa kyau gaba ɗaya manhiyat ce kaga ashe fi'lul ma'mur ba karamin abu bane amma a kawo tarku ma'siya guda ɗaya wacce za ta zaman maka ta zaman maka makofin duk fi'lul ma'murat babu ita a ce don kabar wata ma'siya kwaya ɗaya shi kenan ta ɗauke maka sallah azumi zakka duk abubuwan da aka yi umarni ta ɗauke maka babu ita amma ma'mur guda ɗaya shi ne tuba ya shafe maka dukkan manhiyat ce kaga ashe ma'mur ba karamin abu bane suka ce ka duba annabi adamu alayhi salam me ya fito da shi daga aljanna fi'lul ma'zur fi'lul manhi amma da ya fito daga aljanna me Allah ya masa fajtabahu rabbu fataba alayhi fahada ya aikata manhiyu da ya tuba ubangiji sai ya zabe shi amma me yasa iblis da dundunarsa suka tsaya ta alkiyama tashi tarkul ma'mur ko fi'lul manhi ne tarkul ma'mur an ce sai sujada ga Adamu suka ce ba za su yi ba. Wannan ya jawo masa tsiriyar Allah shi da zuriyarsa, shi da mabiyansa har alkiyama ta tashi. Ce ashe kaga tarkul ma'buri ba kankanin abu bane. Ce inda zaka cika duniya da aikata mahzurat, amma kuma ka zo da imani bi adna adna miskali zarra, ubangiji ba zai kyale mutum a wuta ba. Adna miskali zarra, mafi kankanta kasa da mafi kankanta da kwayar komayya na imani a rai, gaba ɗaya zai sa Allah maɗaukakin suke tsame mutum daga wuta duk da ya aikata mazurat din. Saboda akwai imani, in muka ce imani kaga babu shirka kenan, don akwai shirka imani baya samuwa. Ce to amma da a ce mutum zai bar dukkan mahzurat, amma kuma zai zo da dukkan manhiyat ba ma'murat ba, wannan abin da zai zo da shi, afwan, suka ce da a ce mutum zai zo da duk zai bar dukkan mahzurat amma ba zai bar shirka ba, sai ya mutu. In ya je lahira ya shiga wuta zai fita? Zai fita ba. Ma'amur guda ɗaya dawwamar da shi a wuta, sannan ma'amur guda ɗaya fit da shi daga wuta. Kaga wanda me yake nunawa? Aikata umarni ba ƙanƙanin abu bane. To haka dai suka yi ta kawo hujjoji wajen sama da 20 da wani abu, wanda duk wannan wasa ƙwaƙwalwa ce ta malamai. Idan aka alailace ilimin, aka ƙwalƙwale, aka zaƙule, aka rasa kuma me ya kamata a ce, sai kuma a kafa wani debate da a tsara faɗaɗa maka ƙwaƙwalwarka ka tsara sanin girma da zurfin ilimi. Babban abin da yake samarwa da mutum haƙuri ɗin nan abubuwa guda biyu ne, kuma duk afatun nafsi, dukkan wasu cututtuka na zuciya, afatul qalb, maganin wannan cuta ana haɗa shi ne da sinadari guda biyu. Sinadari guda biyu ake haɗawa su zama ba da maganin duk wata cuta da ta addabi mutum a zuciyarsa. Sinadari na farko al-ilm, sinadari na biyu al-amal. Idan ka haɗa wannan sinadarin da wannan sinadarin ka samu maganin kowace irin cuta ce. Saboda in kana son ka samu haƙuri, to ka samu al-ilm wal-amal. Ka samu al-ilm, ka samu sani da girman abin da za ka yi haƙuri wajen aikata shi, ko girman abin da za ka yi haƙuri wajen barinsa. Idan umarni ne, ka san menene muhimmancin umarnin nan, menene amfaninsa, waɗanne abubuwa na ribace-ribace zan samu ƙarƙashin yin umarnin nan, wane ne mai umarnin nan, menene girman mai umarnin nan, ka samu wannan ilimin. Sannan kuma ka samu al-azima as-sadiqa, ka samu an-niyya al-qawiyya al-khalisa, ka samu azima, azama ta zuciya ta gaskiya da ikhlasi, to kaga cewa abun in bai yiwu ba. Duk kuma abin da aka hana ka, in kana so ka hanu ka sa wa zuciyarka dangana da haƙuri, to ka san muhimmancin wannan, wato munin wannan abun, ka bincika ka san illolin da wannan abun yake haifarwa, ka yi zuzzurfan tunani. Illoli ba wai na kurkusa ba, ma har na nesa, ba masu gajeren zango ba, har masu dogon zango, duk ka tsaya kai ta tuno su, abin nan in nayi shi zai haifar min da kaza nan gaba, zai iya haifar min da kaza, zai iya. Kaga wannan ilimin kenan kake samar wa zuciyarka. Sannan kuma ta bangaren aiki kuma ka samar da kyakkyawar azuma ta cewa eh, ni ko abin nan na bar shi kenan. To insha Allah ka hada wannan sinadarin da wannan sinadarin, shikenan ka samu hakuri. Kuma duk abin da yake damun ka a zuciya, tattaro waɗannan sinadaran guda biyu ka hada su, shikenan ka samu maganin abu. Saboda haka hakuri wani abu ne babba, shi yasa Ibn Taymiyyah ya ambato shi a cikin ayyukan zuciya. Akwai as-sabru, akwai as-sabru billah, akwai as-sabru lillah, akwai as-sabru ma'a Allah. As-sabru billah was-sabru lillah was-sabru ma'a Allah. Me ma'anar as-sabru lillah? Kai haƙuri dan Allah, domin akwai wanda zai iya الصبر على فعل المأمور لكن لا لله ko akwai da zai sallah dan muna dan riya kaga hakuri ne ala fi'li hadhihi salah ya hakuri wajen aikata sallar amma kuma la lillahi to kaga wannan bai as-sabru lillahi ba as-sabru billah wasbir wa ma sabruka illa billah da Allah ya fada illa billah shine ka sani Allah ubangiji shike kin hakuri ka neme shi wajen sa ubangiji kin sa maka hakuri in ubangiji bai so ka samu wannan hakurin ba za ka same shi ba da haka ka roki ubangiji ya taimaka maka saboda as-sabru billah shine neman ubangiji ya taimaka maka kai hakuri ta hanyar ubangiji sannan as-sabru ma Allah shine as-sabru ma awamirillah kai hakuri tare da duk umarnin Allah duk inda Allah ya sa yace yinan sai kai kai hakuri kai yace yinan kai hakuri kai yace yinan kai hakuri kai to in kai haka sai ka samu ma'iyatillah inna Allah ma'as sabirin da yace ma'as sabirin sai ka shiga cikin wannan ma'iyya din sai ku zan tare da Allah duk inda kai ubangiji na tare da kai da taimakon sa saboda ka zan kai ma tare da umarnin sa to waɗannan hakurce hakurce guda uku dole ne mutum ya zan akwai su tare da shi bayan wannan a larabci muna da as-sabru muna da al-istibaru muna da al-musabara as-sabru al-istibar al-musabara as-sabru shine hakurin lokacin da kake kokarin ka zama mai hakuri kaga a lokacin sai ka matsa wa zuciyarka haka ne ko ba haka bane har hakurin ya zama maka ta'ada ya zama maka dabi'a ya zama maka sajiya kaji kawai ya zama maka jiki kamar yadda muke faɗa da wasu abu kaza ya zama masa jiki farkon matakin sa shine as-sabru bayan ya zama maka jiki shine al-istibaru wanda Allah madaukakin sarki yace wasbir ahlaka bis-salati wasbir wasbir kaza bai ce wasbir ba wasta akwai wata da a ciki wasbir alaiha shine ta zama maka ta'ada ta zama maka jiki kawai ka rika jin yadda in ka ji ruwa zaka bude shi ruwa ka bude randa ko bridge ka sha to haka zaka rika jin sallah ma ta zama maka ciki shine istibar al-musabara kuma bata al-musabara in kun ga waznu mufa'ala mufa'ala tana zama daga bangare biyu wani na ja kana ja shine ake cewa mufa'ala kaga ya ayyuhal ladina amanu subiru wasabiru to kada ka ce isbiru ku yi hakuri wasabiru ku dai kara hakuri ba haka ne ba isbiru kuma wasabiru isbiru ku yi hakuri a karan kanku wasabiru ku dage wajen hakuri tare da abokan gaban ku domin musabara abokin gaban ka na ja kana ja ka dage ka cije ka tirje ka kabe shine musabara an gane ko saboda lokacin da kake kadai isbiru lokacin da ka hadu da abokin gabanka yana kokarin ya janye ka to kanan kuma sai kai musabara tunda ya hakura ya kyale ka kai kuma kakka hakura ka kyale shi ka dage ya ja ka ja ya ja ka ja ya ja ka ja shine musabara yadda ya cije kai ma ka cije shi yasa aka kawo shi siga ta mufa'ala wasabiru warabitu wattaqullah wattaqullah shine gaba ɗaya abin da zai iya domin wani zai iya sabru ba zai iya musabara ba haka ne wani shi kadai zai iya hakuri amma in aka sa aka ja sai saki an samu sabru tare da shi amma da aka zo inda aka ja sai aka rasa musabara wani zai samu musabara amma ba zai iya murabata ba musabara bayan an ja an kyale ka to kar kuma ka bar gurin sai kuma ka ci gaba da zama a gurin ka zama kana daku tace musabara tace murabata to wani zai iya sabru ba musabara wani zai iya musabara ba murabata wani kuma zai iya musabara sabru da musabara da murabata amma ba taqwa Allah to shi yasa Allah sai ya tribe da ita wattaqullaha la'allakum tuflihuna Allah madaukakin sarki ya kinsa mana hakuri a zuciyarmu insha Allah a sati mai zuwa za mu fassara abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa shi ma dangane da wannan sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala بسم الله الرحمن الرحيم wanda yake mutane na cewa aljannar mace na karkashin kafar mijinta, kuma aljannar namiji tana karkashin kafar mahaifiyarsa. Ina neman ƙarin bayani akan haka, cewa hadisi ne ko kuwa ba hadisi bane, cewa aljannar mutum tana karkashin kafar aljannar mace tana karkashin kafar mijinta, wannan da yawa mutane suna fadarsa, amma akwai magana akan kasancewar sa hadisi. Haka nan shi ma na biyu, abinda ya tabbata shine aljannatu tahta zilalis suyuf, wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To aljanna tana karkashin inuwoyin takubba. Babu shakka biyayya ga iyaye wajibi ne ga yaya akan yaya, kamar yadda biyayyar mata ga mazajensu wajibi ne, kuma barin wajibi na iya jawowa Allah madaukakin sarki ya sa mutum a cikin azabarsa. Saboda koda da wannan hadisi a matsayin hadisi, koda babu shi, wannan hukunci yana nan na wajabcin biyayya ga iyaye da kuma wajabcin biyayyar mata ga mazansu. Kuma rashin bawa iyaye haƙƙinsu, ko mace ta bawa mijinta haƙƙinsa, wannan na iya jawowa Ubangiji ya haramta mata shiga aljanna na wani ɗan lokaci, har sai Ubangiji ya mata horo akan laifin da ta yi, ko ya masa horo akan laifin da ya yi. Saboda kaga ko akwai hadisin ko babu hadisin, hukuncin biyayya, wajabcin biyayya din nan ta ɗa ga uwarsa ko kuma mata ga mijinsa tana nan, ba tashi ba. Amma jawo abun a matsayin hadisi ne da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi da wannan lafazin, shine abun kokonto. Wannan kuma yace mutane ne ke tafiya da mota, sai mai express ya bige wata yarinya ta faɗo akan bamban motar su har jini ya zuba, aka kuma kai ta asibiti ta rasu. To waye zai yi azumin kafara tsakanin mai mota da mai express? Babu shakka wanda ya kade shi zai yi kafara, ba wanda aka kado ta zuwa motarsa ba. Shi wannan ba ya da wata mubashara cikin aikin, kamar mutum ne ya yi rijiya kofar gidansa sai wani ya zo tura wani ciki ya mutu, kaga ba bai haka rijiyar ne zai yi abin nan ba. Shi in dai matukar ya yi ta a gurin da ya dace, akan inda ya dace rijiyar, wani ya zo ya kama wani ya tura shi ciki da karfi, kaga shi ya kashe shi, ko suna wasa bisa kuskure ya ingiza shi ko ya fada, ba mai rijiya ne zai kafara ba wanda ya tura din. Haka wanda ya ture yarinya har ta zo ta fada wa mai express, daidai yake da wanda ainihin ya ture wani ya zo ya daki garin gidanka ya rasu, ba a cewa kai mai garin kai za ka yi kafara ko kuma ku raba kafara tsakaninku. Wannan kuma ta ce ta kasance ta isa aure, amma iyayenta sun zaba mata miji wanda kuma mijin nan ba shi da aƙida, haka ita ba ta son shi, amma sun nace shi za ta aura, haka tana neman a ba ta azkar wadanda za ta yi fiƙari Allah ya fitar da saman mata da mafita. Babu shakka in har abin da ta faɗa daidai ne, domin wani lokaci mace in ba ta son mutum ta iya cewa ba ya da aƙidan ba, ko da kuwa yana da aƙidan. In har gaskiya ta faɗa, in har gaskiya ta faɗa ɗin ba ya da aƙidar, kuma tana jin tsoron abin da zai kai ya komo in ta aure shi, domin galibi mace idan ta auri mutum to aƙidar mijinta take yi. Kaɗan ne za ka samu mazan daban matan suna yin abu daban. Yanzu mace da za a ce kaddara ga mace ahlus sunna ta fito da gidan sunna, a yi rashin dace wal iyazu billahi wani ɗan shi'a ya zo ya yi taƙiya ya aure ta, to shi kenan in ba a yi sa'a ba sai da kyara kuma za a ɓaɓɓaro ta, sai su ce ita tana son shi, ga shi ba a gidan sunna take, amma saboda ta riga ta shiga gidansa ya zama mijinta, ila ya lasa mata wata zuma a baki, sai ga cewa kuma ana ta gwagwagwa da ita, sai dai a nuna mata fin ƙarfi. To galibi haka take faruwa saboda raunin mace. Don haka idan har ba shi da kyakkyawar aƙida, kaga wannan zai cutar da ita, kuma zai cutar da zurriyarta, domin ƴaƴan da za ta haifa zai yi ƙoƙari sai ya ɗora su akan tafarkinsa. To kaga duk wannan cutarwa ne gare ta da kuma rayuwarta ta nan gaba. Saboda haka tirjiya a nan wani abu ne da ya zama wajibi, saboda cutar ba ta takaita bane akan jikinta wani abu na duniya, ta shafi addinin ta ne. Anan kuma da'a ba a yadda da ita ba, duk abinda zai cutar da addinin ka ba a yadda kai biyayya anan ba. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, saboda ka koda iyaye ne ubangiji cewa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, saboda ka abinda duk ya saba wa shari'a ba a yadda kai musu biyayya anan ba. Don haka tana da haƙƙin da zai sa ta cije ta turje ta rikice musu, tana da wannan haƙƙin. Sannan kuma ta hada da tsoron Allah da a zuciyarta, ta mayar da al'amarinta ga Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, haka tsoron Allah yana sa mutum ya samu mafita. Suka ce al-makhraj min kulli dhiqin wa karbin, mafita daga dukkan wani kunci da bakin ciki da damuwa. Wani ne zai saba mai tsoron Allah mafita, wanda duk zai yi haka to zai samu mafita, mafitar da watakila baya tsammani zai samu. Ubangiji ya iya karkato da zuciyar iyayen nata su fahimci tana da gaskiya cikin abin da take faɗa, ko kuma Ubangiji ya raba ta da shi, ya kadar da zuciyarsa shi ma ya ce ya fata. Duk Ubangiji na iya yin wannan, saboda haka ta ci gaba da ƙarfafa alaƙarta da Ubangiji, kuma ta yawaita salloli na nafilfulu musamman da daddare, tana ɗaga hannu tana addu'a. In sha Allah Ubangiji zai samu mata da mafita, matukar dai ta sa tsoron Allah a zuciyarta. Kuma wannan abin ta yi shi ne ba wai dan kawai saboda ko ta gan shi fakiri ba, shi yasa ta fake da wannan magana aqida din. Da wani mara aqida din kuma mai dan hannu da shuni zai lallabo kuma sai ta manta da magana aqida, irin ba dan haka tai ba Ubangiji zai samu mata mafita. Wannan yace akwai maganganu da wasu masu wa'azi ke ambata a wajen wa'azin su, yana so ya san ingancin maganganun. To ya kawo wasu maganganu daga Nuzhatul Majalisi da kuma wani kitabul baraka ne. Mu'az ibn Jabal ya ce sallar mai aure ta fi sallar mara aure sau 40. Abdullahi dan Abbas ya ce ku yi aure domin yini ɗaya tare da aure ya fi ibadar shekara 1000. Ya ce annabi ya ce ma wasu sahabbai, ya ce ma wani sahabinsa, kana da mata? Sai ya ce a'a, ba ni da koda kuyanga. Ya ce koda kuyanga ba ka da alhalin kana da kuɗi, kana da wadata? Wato ya tambaye shi kana da wadata, ya ce eh yana da wadata. Sai ya ce to kai kana daga cikin ƴan uwan shedanu, kuma da kai Kirista ne, da kana cikin ruhubaniyawa, don haka mu yana daga cikin sunnan mu a yi aure. Shirarukum uzzabukum wa arazilu mautakum uzzabukum, a shirarenku marasa auren cikinku, kuma kaskantattun matattunku su ne zuren cikinku. Sau da wannan karerai ne ba gaskiya ba ne, kai daga ji ka san wani irin maganganun masu wa'azin tilmi ne, ba maganganun masu ilimi ba ne. Wani hadisin da ya jingina annabi ƙarya ne, wacce maganganun ba duk ba na sahabbai ba ne. Akwai da dama daga cikin manyan bayin Allah da suka mutu ba aure saboda wasu dalilai na ilimi ko na gwagwarmaya na jihadi, basu dama sun yi aure ba. Ba ka cewa wannan sallar ka ɗaya kai ta fi ibada su ta shekara 1000. Ibn Taymiyya da muke karanta littafinsa har yau da su bai yi aure ba. Saboda kaga irin waɗannan hadisai kawai na wasu ne masu ƙoƙarin dai su tallata wani abin da suka yi imani da shi. Sai kuma wai a cikin wani kitabul baraka annabi ya ce man taraka nikaha makhafatal iyal, wanda ya bar aure don jin tsoron iyali, to ba shi ba mu. Kuma Allah zai wakilta masa mala'iku guda 2 suna rubutawa a tsakankanin idanunsa man daya a sanat Allahu, wani abun ma dai gashi nan kai kanka mai rubutun ma ban san mai ka rubuta ba, amma dai wannan karerai ne. Kuma ya kamata masu wa'azi musamman namu na sunna su riƙa tace abubuwan da za su faɗa, ko da kuwa sahabi ne aka jingina masa, sannan su sallita tafai ingantattu wanda su ne galibi ake dogaro da su wajen ɗaukan maganganu, kada su kwaso wani abin da suka san cewa zai jefa tsoro a zuciyar masu sauraro, ko da ba gaskiya ba ne. Dan da zarar mutane suka gane cewa maganganun fa da kake faɗa din nan ba gaskiya kake faɗa ba, to ran da ka faɗa gaskiya ma sai ya daina tsorata su. Kaga ka zubar da duk mutuncin iliminka, saboda ka sai a yi hattara a tsaya a tace maganganu kafin a faɗe su, kuma a tsaya a dogara a kan littattafai waɗanda suke masu asali masu tushe na malamai fitattu waɗanda an san su ta fuskar ilimi, duniya duk ta amince musu. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.